Jama'a masu saurare barka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a, kamar yadda kuka saba, wato kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau ma, 7 ga watan Afrilu na shekarar 2021, za mu yi magana ne akan sakin aure da taɓarɓarewar tarbiyya.
Sakin nan yana daga cikin illolin da ya dawo ce ayyan ba su da tarbiyya, saboda an kori mai ba su tarbiyya, an auro wata da nata irin tarbiyya, ta watsar da wayanta ƴaƴan, ta haifi nata ƴaƴan, an kore ta, an kawo wata, saboda haka babu yadda za mu samu tarbiyya a arewacin Najeriya.
Wato Amina, a makon da ya gabata ne aka gudanar da taron kaddamar da wasu littattafai na adabi a birnin tarayya Abuja, inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya da yawan fitintunu na 'yan bindiga har ma da na ta'addanci.
Ai Zara, masana sun ce lamarin yakan ta'azzara in an bar matar da aka saka da yara ba tare da matakan tarbiyya ba.
Wakilin sashen Hausa a Abuja ya halarci taron kuma ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na Facebook.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku ba da taku gudunmawa a kan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, inda muka ce wace irin rawa kuke ganin mutuwar aure ke takawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya da matsalan tsaro a tsakanin al'umma. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Kabiru Muhammad Koji, Allah ya sa na faɗa daidai, yace matsalar aure gaskiya ba a cewa komai sai dai Allah ya kama na mafita kawai.
To Zara, sai kuma amsar Safwan Dalhatu yace abun ba dadin ji.
Shi kuma Baffaji Sulaiman Nafada yace ko shakka babu, mutuwar aure na taka muhimmiyar rawa wajen taɓarɓarewa ga 'ya'yan da iyayensu suka rabu a sanadiyar mutuwar aure. Lamarin da ke haifar da shigar yaran cikin ƙungiyoyin 'yan daba waɗanda ke janyo matsalar tsaro a ƙasa.
Shi kuma Kamilu Muhammad Gumal cewa yayi yana kawo lalacewar 'ya mace sakamakon rashin ɗaukar nauyinta da ake bar mahaifiyarta da shi. A ɓangaren yara maza kuwa, saboda rashin babba kusa da su, yana kawo rashin tsoron kowa. Hakan ya sa wasu aikata duk wani laifi da zuciyarsu ta raya musu.
Shi kuma AK Gashuwa yace VOA Hausa mutuwa aure a duniya ba sabon abu bane, don ma yanzu an samu sauki a wasu yankuna amma banda Najeriya.
Sai kuma amsar Sani Muhammad Chindo, inda yace tabbas mutuwar aure ya zama ruwan dare ga duniya, Allah ya sawaka.
Shiko Awali Muhammad yace eto gaskiya sashen Hausa na muryar Amerika. Mutuwar aure ba dadi domin zaka ga yaro gashi da uwa da uba amma mutuwar aure ta sa yaro ya zama kamar maraya sakamakon matar uban da ya auro ba mai imanin kula da yara bace bata tunanin in babu yau akwai gobe.
Sai kuma amsar Abdullahi Shehu inda yace Salam VOA Hausa. A gaskiya yau kun dauko maudu'i ne matukar alfanu ga al'umma. Mutuwar aure tabbas tana kawo tabarbarewar tarbiyya saboda da zaran an saki mace yaran da ta bari ba za su samu kulawa ba ko tarbiyya mai kyau ba ga matar da za a auro. Daga nan za su fara gararan ba ciki har su hadu da bata gari su jefa su cikin aikata ta'addanci. Fatar mu dai Allah ka shirye mu.
Sai amsar haɗin gwiwa daga Kamilu Rabi'u Wururum tare da Malam Jibril da ke jihar Kano. Suka ce yau da gobe hakika a yanzu abubuwa su lallace musamman a yanzu da Allah ya kamu wani lokaci inda ake faman samun mutuwa aure a kuma bar yaran da aka haifa cikin maraici da rashin tsaro kwakwara. A dan haka muke cewa Allah ya ƙara saka hakuri a cikin zukatan iyaye maza da kuma su kansu matan. Allah kuma ya ba mu zuri'a ta gari amin.
To sai kuma amsar Ibrahim Uzil daga Shehu Shagari College of Education Sokoto yace a gani na sai dai mu ce tabarbarewar tarbiyya amma ba dai tsaro ba domin ina ganin ai ba hadan aure da matsalar tsaro da muke fuskanta a nan kasar mu sai dai wasu dalilai na daban. Tabbas mutuwar aure tana kawo tabarbarewar tarbiyya sosai kuma da fatan Allah dai ya kara ba mu zaman lafiya a kasar mu baki daya to amin.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Usman Manuka Miruwa Road Funtuwa yace hakika mutuwar aure na taka rawa wajen tabarbarewar tarbiyyar yara ganin yadda yaro zai tashi babu kwaba ko ilimin rayuwa wanda shine zai fada cikin wani hali na rayuwa domin duk wanda ya rasa mafadi ƙarshe zai kasance matsala wadda za ta addabi al'umma baki daya. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya turo mana akan taron da aka kaddamar da wasu littattafai wanda aka gudanar a makon da ya gabata inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na daga cikin manyan dalilan da ke kawo tabarbarewar tarbiyya.
Taron dai da har ila yau kunshi raba kyaututtukan sardaunan zamanin yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja. Mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarkakkiya Rahama Abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abin da zai biyo baya da kan shafi yara.
Hajjar Rahama wannan taron ko littattafan nan an ce sun taɓa abubuwa da suka shafi sakin aure da rashin mutunci da ake arewacin Najeriya. Sai kika duba waɗannan littattafan menene sakon da wannan abin ya isa?
Eto alhamdulillah wannan littafi na sarkakkiya gaskiya ya isar da wani muhimmin sako shine illar da take tattare da sakin aure ba wai na abin da aka yi shi nan take ba wannan illa ce da ta bi shekara da shekaru. Khadija yarinya da take cikin littafin ta sai ta girma sannan har illan wannan abin ya soya hada ta soyayya ta haramun da ita da yayanta wanda suke uba daya. So wannan yana daga cikin manya-manyan illolin aure da ake fama da su. Mukan kalli illan saki ne kawai da zawarci za a ban mace ai tana zawarci ba anan illa take ba. Illan za ta iya shafan ƴaƴa kuma wannan ƴaƴan za su iya zama shugabannin al'umma. Wannan illar da aka yi musu za ta iya shafan al'umma a lokacin da suke shugabantar al'umma. So wannan gaskiya an yi kokari kuma an abin nan an ja hankali sosai da sosai.
Me ne kamata ya faru ne in auren ya rabu? Me ya kamata al'umma ta yi ko iyaye da sauran mutane don hana samun wata matsala?
Tun farko ma bai kamata auren ya rabu ba saboda sakin aure a musulunci yana da dokoki kuma ba umarni Allah ya yi ba cewa Allah ya yi idan aka yi sakin wato a maganar circumstances ne shi sa ma aka kirawo shi halali mafi muni mafi wanda ba Allah ba yi su duk da halaccinsa wato circumstances ne yasa kenan tun farko ya kamata mu rage ma samuwarsa. Idan kuma ya zama dole sai an yi din to abi da hanyoyin mutunci abi a yi rabu wannan a tabbatar da cewa kowa an biya shi haƙinsa. Ta hanyar wannan biyan wannan haƙin zaka ga in mutun ya cina haƙoƙin da suke wuyansa ma da zai biya din sai ka gani sakin yayi abin nan yayi wuya saboda akwai sauki wato alhassakin ma a cikin al'umman mu yana daga cikin abubuwan da suka jawo matsala yau in mutun ya san cewa idan ya saki mace zai iya biyan abin da wato kusan shine auren abin da zai aure ko kuma in ta san cewa in ta tsokalo shi ya sake ta tana da wani abu da za ta biya da za a yi masa wannan farashi ina mai tabbata maka cewa za a rage sakin auren nan da ake ciki arhayi
to yawa ma'ana yin auren da sakin auren dawagu ne mai arha a arewacin Najeriya
wannan haka yake yin auren yana da arha amma sakin yafi shi arha sakin yafi shi arha saboda saki ya ma zama a arewacin Najeriya saki ya zama kusa in ce maka kamar caca gambling ake da shi mutum zai iya kashe miliyan 5 yayi aure amma akan mukullin naira 500 yace in kika taba mukullin nan a bakin auren ki wannan ya zama gambling so sakin yafi auren arha saboda haka ya kamata ya zamanto cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage kudin aure to a dau in aka rage wannan kudin auren a dora wa saki wawa in aka rage wannan lefan a bar lefan akan cewa in aka sake ta za a mata lefe zaka ji ta shiga zaman fiya ba za ta fito ba
Haka nan tsohuwar ministar ilimi yar majalisar wakilai a yanzu Aishatu Jibir Dukku ta ce mata kan shiga yanayin garari in auren su ya mutu da yara a tsakani.
Mamun za ki ci kan wannan taro na kaddamar da littattafai da kuma bada kyaututtuka da wannan shine karo na biyu da ake.
Haka da farko dai marubuciyar nan Hajiya Mairo Jaruma ce saboda ka san a arewacin Najeriya ba a cika samun mata marubuta ba. Su anti bilkifin tuwa sun fara kuma yanzu gashi sun samu masu gadansu alhamdulillah gaskiya marubuciyar nan ta yi kokari Hajiya Mairo kuma ta yi rubutu ne akan al'amuran da ake cikinsu a yanzu a musamman arewacin Najeriya abubuwa ne da suka addabi mu a arewacin Najeriya kamar an ce magana na ɗaya daga cikin littattafan maganar saki yawan saki yayi yawa a arewacin Najeriya sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin Najeriya shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba namiji ke rike da saki saboda haka ashe in kaga an saki mace kafin a ce menene laifin matan an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta wata mata na so ta zauna da ƴaƴanta amma sai a ce ta tattara ta fita saboda haka kaga ba rayuwarta kadai ba rayuwar ƴaƴan ma ya shiga wani hali sannan kuma babu yadda za a yi yanzu a zaman da ake ciki uwar wata ta yi wa wasu tarbiya dole sai uwar da aka haifi ƴaƴan nan ita ce za ta ba su tarbiya don bil haƙƙi da gaskiya saboda al'amuran da muke ganin suke faruwa a yanzu a arewacin Najeriya saboda haka marubuciyar nan ta yi ƙoƙari ta zaƙulo abin da yake addaban mu a arewacin Najeriya ina fata ina roƙo cewa ba mata kaɗai za su karanta waɗannan littattafan ba maza ya kamata su karanta waɗannan littattafai da wannan marubuciya ta rubuta domin gane menene ya dame mu kuma ya za a yi a magance domin a cikin littattafa a cikin rubutunta ta bayyana ya za a yi a shawo kan waɗannan al'amura duka na biyu akan wannan karamci da aka yi mana a karamci na Sardauna of our time to kowa ya taso daga arewacin Najeriya zaka ji ya ce babu irin su Sardauna yanzu babu hakika din babu amma irin Allah baya karewa shi yasa wannan kungiya ta ga ya dace ko da hali ɗaya ne aka ce mutum yake da shi na Sardauna to a ƙarfafa masa ko a ƙarfafa mata akan wannan halayyar da aka gani na Sardauna in kyauta ne in san wa'inda ba kabilar ka bane in mun san wa'inda ba ƴan addinin ka bane in kawo ci gaba ne kake yi in kuma ko ma menene in halayya ɗaya ce ta Sardaunan nan da aka gano cewa wance ko wane na da shi to wannan kungiya shi take kokarin ta dabbaga kuma ta karfafa shi yasa ta kirkiro wannan kyauta kuma ta ga cewa ni ina cikin wayanda suka dace in samu wannan kyauta da karramawa muna godiya a madadin dukkan wayanda aka karrama kuma insha Allahu za mu yi kokari halayen kirki da aka gani muke kama da shi na Sardauna domin kama da wani ba wani ba wannan shugaba uba ya bar babban takalmi in ji turawa da ba za a iya sawa ba saboda haka muna godiya.
Mama na cewa idan uwaye mata suka tsaya tsayin daka a yankin Arewa, duk wasu abubuwa da aka rasa a yankin na rashin kirki na bacin tarbiya, abubuwan za su sake dawowa.
Tabbas haka ne, saboda uwa ita ce mafarin tarbiya, ita ce mafarin ilimi. Ko? To in ita ce mafarin ilimi, ashe tarbiyan da za ta ba ƴanta shine mafi inganci. Shi yasa ita marubuciyar nan ta yi rubutu akan saki mummunan abu ne da ke faruwa. Sakin nan yana daga cikin illolin da ya jawo ce ayyan ba su da tarbiya. Saboda an kori mai ba su tarbiya, to ta ina za su yi tarbiya? Babu yadda za su yi tarbiya. An auro wata da nata irin tarbiyan, ta watsar da wayancin ƴaƴan, ta haifi nata ƴaƴan, an kore ta, an kawo wata. Saboda haka babu yadda za mu samu tarbiya a arewacin Najeriya. Tabbas illolin da suke faruwa a yanzu, rashin tarbiya yana daga cikin manya-manya da suka jawo shi.
Ita kuma babbar bakuwar gidan gwamnan Neja Hajja Amina Abubakar ta ce in an ba wa mata dama za su yi amfani da basirar su wajen saita al'umma da kawo ci gaban kasa.
Duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi, amma da matsalar shi ne yawanci mata ba su samu damar yi ba ne. Wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi, in dai har ta samu mutane za su kama mata su ba ta goyon baya.
Marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani.
Hajja mai riyoshe, kike tunanin saki irin wannan taro?
A wannan kasan dama last year ya kamata mu yi, amma saboda matsalan covid din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara. To yanzu haka ba wai an gama taron nan fa ba kwanciya za mu je mu yi ba, aikin mu zai fara. Za mu fara neman su wane ne Sardauna, su wane ne masu ɗabi'u Sardauna, sai mu sake fito da su. Ai mun ce har littattafai za mu yi a kansu, bayan littattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo. So da duk wanda ya zo shekara 1000 ko da bayan ba mu, wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yadda mu ma ba mu nan muka ji dan kwairo. To mu tun da ba iya waka za mu yi ba, rubutu muka iya, to rubutun za mu yi mu ma wasu su zo su gani.
Yaron da an gudanar da shi ba kiɗa ko waka, sai waƙoƙin baka na fasaha da ƴar marubuciyar ta gabatar.
He was a professor with no setback, an optimist with no ambition.
Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu na sakin aure da tabarbarewar tarbiyya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655.
Jama'a masu sauraro, mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, ka ji maudu'in namu na yau, me ce ce taka gudunmuwar, me zaka ce?
To gudunmawa ta na farko dai muna muku godiya da kuke tunatar da mu akan matsaloli musamman bangaren aure da al'amuran na rayuwa. To gaskiya ba abin da yake kawo mana yake kara jawo mana da matakarbarewa aure. Na farko mafi yawancin mu ba mu san muhimmancin auren ba. Da Allah ya hukunci mun san muhimmancin auren nan. To duk wanda ya kasance aka daura mu aure ko mace ko namiji zabi mai yakon alewar yaro to sai kasance mafi yawancin mu gaskiya mun fahimci roman da ke cikin albarka aure ba. Shike jawo mana wannan al'amuran matsaloli da yawa cikin al'ummar mu gaba daya.
Muna magana akan yadda ana maganan cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya. To mun rasa Malam Ibrahim, yanzu mun samu wani kira daga Plateau. Da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjojin Plateau Kandahar.
Muna jinka.
To wato abin da ya kawo taɓarɓarewar aure a yanzu daga matan har mazan hakuri ake so a yi a rayuwa saboda an tsinci kai a cikin wani wadi wanda ba ta tsammani ba. Ita gwamnati ba tausayi, wajen da kake sana'a an ce ka tashi ka bar gurin nan ga ƴaƴa ga sarkai waɗanda kai kake taimaka musu ba wajen yin sana'ar an cutar da kai an cutar da iyalinka ka je gida ba kwanciyar hankali. Abin da ya kawo matsala aure kenan a rayuwa.
To mun gode. Mun samu wani kira daga Nasarawa.
Toto.
Da wa muke magana?
Daga jami'an hukumar Toto.
Muna jinka daga jami'an hukumar Toto.
Daga Abdulrahim Ahmed dan masanin Jegu.
To Malam Abdulrahim kaji maudu'in namu na yau muna magana ne akan.
Naji maudu'in da kuke naji duka naji.
Eh. To me zaka ce akai?
To ka san abin da na farko ya faɗa gaskiya magana shi ne a Najeriya yanzu ba ba da mu da musulunci.
A'a muna magana ne akan yanda mutuwar aure take ƙara taimakawa wajen lallacewar tarbiyya.
Akai sai aure da ke a arewa Najeriya da yawa ba? To ka san yawanci mutane da yanzu ba mu bi addinin musulunci ba ko Allah kada zuwa nayi. Dole ne a yi adinga ya aure ana kai tun da ba san musuluncin ba.
To mun gode. To masu sauraro da wa muke magana?
Muna magana da Zakariya daga Kagarku.
To muna jinka. Yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan yadda mutuwar masana suke bayanin cewa mutuwar aure tana taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya musamman ma arewacin Najeriya. Me zaka ce?
To ni ban taɓa yin kira ku ne, wannan shine kira na farko. Ina muku fatan alkhairi ne.
To mun gode da wannan kira naka.
Yawwa, to sai an jima.
Sai an jima. To Amina, me zaki ce?
Gaskiya ina ganin wato wannan abu ne wanda tun a shekarun baya ya zama matsala amma ba a mai da hankali a kai ba kuma sai yanzu ne ake ganin irin tasirin da ya a al'umma kuma ba ni kyau ba ne.
Haka ne, gaskiya ne, saboda yara da dama suna tashi wani lokacin a gurin matar uba ba kula, wani lokacin kuma ma ba sa samun tarbiya yadda ya kamata yanda za a sasa akan tafarkin rayuwa mai kyau.
Afuwa kan katse ki ga kira nan na shigowa daga jihar Kwara.
Eh, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To kuna tare da Jalla Garba Dinawa mai blouse kala kala daga nan Kwara.
Muna jinka.
Eh, to dangane gaskiya sakin mace yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taɓarɓarewar yara. Dai idan muka duba za ka ga an sakin mace amma ɗan ɗanka ko kuma in ce tishiyarta ba ta kula kawowa da ya kamata ta kula da yaron nan, duk abin da yake yi ba ta ja mai kunni sai ta kyalace yana ta yin abubuwan da yake yi wanda ba na daidai ba, saboda tana ganin ba ɗan ɗanta na ba. To kaga gaskiya irin wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taɓarɓarewar yara suna hamɓarewa akan sanadiyar sakin aure. Eh, wannan ita ce gudunmawata. Na gode.
To mun gode da wannan kira naka.
mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
To Hajiya, barka ku da aiki.
Yawwa, barka dai. Da wa muke magana?
Mursala, ina kiran ku daga garin Gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
Muna jin ka, Malam Murtala.
To Hajiya, abubuwan da ke kawo gaskiyan ku ne sakin aure yana kawo lallacin gurɓacewan ƴaƴa. Shine zaki ga cewa idan an rabu din wani lokaci uwata ce ta za ta rike ƴaƴan, wani lokaci uban ya ce zai rike. To ɗaya a ciki saboda son zuciya, ɗaya ɗauka kowa zai burza su da halin kowa kula da su. So abin da nake kira a kotu musamman yanzu gaskiya bai kamata ba, duk da dai addini ya yarda yaron yana ƙarami a baiwa mace reno. To gaskiya kotoci su gyara tsarin nan, ko malamai su fito su san cewa mazan nan fa yanzu a dinga ba su reno. An ba su reno sai a sa musu sharuɗa mai tsauri. Saboda mace kin ga an sake ta tana za ta koma gidansu ta zauna, ita ma ciyadda ta ake ba dole, kuma iyayenta su ba ta abinci, su ba ta abinci ayan ba. Kuma ita ba ta na iyayen ba dole su kula da ƴaƴan jikokinsu ba. Amma namiji ne idan aka ga ƴaƴan na kauce hanya, uwa tana iya zuwa ta ƙara kai shi kotu a bai hukunci. To shawaran da muke badawa kenan, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode, Murtala.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Kuna magana da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
Muna jin ka, Malam Ango. Yau dai ka ji maudu'in namu, muna magana ne akan sakin aure.
Kuna magana da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
Muna jin ka, Malam Ango.
Yawa, dangane da abin da ya shafi sakin aure tsakanin ma'aurata biyu, gaskiya abu ne wanda yake sai dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya bai kamata ma'aurata biyu ya kasance akwai wani abu wanda zai shiga. Gaskiya ya kamata a ce kowa ya kai zuciya nisa, saboda aure da kuke gani fa abu ne mai muhimmanci.
Eh, muna maganan yadda. To mun gode da wannan kira naka.
Ku tashi lafiya, ku tashi lafiya.
To mun samu wani kira. Da wa muke magana?
Muna magana da Mika Ilu ne daga.
Muna jin ka, Mika Ilu.
To ina magana akan illan da ke kawo sakitaccen aure yanzu.
Muna a Malam Mika'il, muna magana ne akan yanda masana suke cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yara.
Abin ai haka ne. Gaskiya abin haka yake. Sakin aure yana kawo, yana taimakawa taɓarɓarewar yara, tarbiyyar yara. Saboda kaga wurin auren nan ne ake samun kuskure. Kowane ɓangare sukan kawo al'amari ne na ƙarya, an gwabce masunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
To mun gode. Yanzu mun samu kira daga Taraba. Da wa muke magana? Ko za ka ɗan rage rediyonka? Da wa muke magana?
Kuna magana da Oga Faris Karin Lamido. Oga Faris Karin Lamido.
To muna jin ka. Oga Faris, muna jin ka.
Idan ba
mu
jefa ƙuri'a ne, san ce na jefa wa Murtala ƙuri'a. Ya kamata alƙalai.
Mun gode, Oga Faris, da wannan kira naka. Masu saurare, yau muna magana ne akan yadda mutuwar aure take taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya. Mun samu wani kira. Da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Kuna magana da Zakari Ya'u mai Burodi Kakkafi Gombe.
Muna jin ka.
To, taɓarɓarewar aure dai wani lokaci rashin haƙuri da yake kawo na abubuwa.
Muna jin ka. Mun yi magana cewa mutuwar aure yadda take taimakawa wajen kawo taɓarɓarewar tarbiyya ga yara.
Tana kawo gaskiya, saboda wani lokaci idan aka samu rabuwa, za ka samu wata uwa za ta ce tana.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau, a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana sauti, wato Daniel Brown, da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa,
Amina Buhari Auna
da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Shout it.